ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا يقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Alhamis. Yau muna 27 ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1446, wanda kuma yake daidai da 27 ga watan uku shekara miladiya 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda yau shi ne tafsirinmu na ƙarshe a wannan shekara, wanda muna cikin tafsirin suratun Nur, wanda a yau insha Allah za mu kammala da tafsirin aya ta 5 cikin wannan sura. Da farko muna marabtar sababbin baƙinmu da suka ƙara isowa a wannan yini daga Kano domin halartar wannan rufe karatu. Baƙin suna da yawa, sai dai kawai mu ɗan ambaci wasu daga ciki. Akwai ɗan uwa barista Imam Ishaq Adam daga Kano, na san sananne ne wajen harkar karatuttuka, ana ganin karatukansa sosai. Akwai ɗan'uwa Alhaji Muhammad Abdulkadir, akwai Alhaji Halilu, akwai Alhaji Kabiru, akwai Alhaji Ahmad Tijjani, wanda duk suna tare da mu a nan. Akwai da yawa daga cikin 'yan'uwa waɗanda akwai Malam Muslim Sani da waɗanda suke tare da shi. Akwai ɗan'uwa Sheikh Abu Maryam Awwal Al-Limawi, shi ma ɗaya daga cikin malamanmu ne masu karantarwa, da dai 'yan uwa da yawa waɗanda watakila yanzu ba zan iya ambatansu gaba ɗaya ba. Muna musu barka da zuwa. Kamar yadda jiya mun tsaya a kan aya ta 4-5, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, saki karantarwa daga aya ta 4.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. waɗanda suke jifan mata masu kame kai, suke jifan mata masu kamun kai, sun malam ya tubi arba'ati shuhada, sannan ba su kawo shaidu hudu ba. Fajluduhum 80 jalda, to ku musu bulala 80. Wala taqbalu lahum shahadatan abada, kada ku sake karɓar shaidar su har abada. Wa ulaika humul fasiquna, waɗannan su ne fasikai. إلا الذين تابوا من بعد ذلك, sai dai waɗanda suka tuba bayan haka, wa aslahu, suka gyara ayyukansu, fa inna Allaha ghafurur rahim, to lalle Allah mai gafara ne mai jinkai. ajiya kamar yadda muka tattauna da darussa biyu ko uku da suka wuce Allah subhanahu wataala yana maganar waɗanda suke yi wa mata masu kame kai suke musu kazafi Allah ya ce duk waɗanda suke jefan mata kamammu suke musu kazafi da aikata zina Allah ya ce to su kawo shaidu guda hudu waɗanda za su tabbatar da cewa sun hakan ya faru idan ba su kawo shaidu ba Allah ya ce to fajliduhum 80 jalda wannan shine hukuncin farko ko uquba ta farko ku yi musu bulala 80 sannan wala taqbalu lahum shahadatan abada abu na biyu kada ku saki karba shaidar su sannan abu na hudu abu na uku ulaika humul fasiquna waɗanda su ne fasikai uquba guda uku ubangiji subhanahu wataala ya jera ga wanda aka same shi yayi ma wata kazafi kuma bai iya kawo wata shaida da zai tabbatar da wannan kazafin nashi ba na farko bulala 80 na biyu kare a karbi shaidar sa na uku kuma hukunta masa ko sifanta shi da fasikanci to sai Allah ya ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba min ba'di zalika bayan haka wa aslahu suka gyara aikin su wanda suka tuba suka yi nadama akan abin da suka yi a baya na yi ma wani kazafi ba tare da haƙƙi ba suka yi alkawarin ba za su sake yin wannan laifin ba sannan wa aslahu suka gyara aikin su wato suka yi ayyuka masu kyau wannan sharadi ne da yawa alqur'ani yakan gindaya shi lokacin da yake maganar tuba irin wannan ayar kwatankwacinta akwai ta a cikin suratu ali imran إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم هكذا أبنجي سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم هكذا أبنجي سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله سنوا أبنجي سبحانه وتعالى ونقول إن أتشعوا إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أيويد داما waɗanda ubangiji subhanahu wataala yakan sharɗanta kyakkyawan aiki ga wanda ya tuba domin wannan shi yake nuna cewa tubansa na gaskiya ne ba tuban muzuru ba duka wani tuba da mutum zai yi amma ba za a ga kyawawan ayyuka sun biyo bayan tubansa ba to alama ce da cewa tuban bai shiga bai je har zuci ba tuban bai masa tasiri ba saboda haka gyara aiki bayan mutum ya tuba a ga kuma yana kyawawan ayyuka to alama ce da take nuna cewa tuban nashi na gaskiya ne to shi yasa Allah subhanahu wataala yake gindaya wannan sharadi illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu suka tuba sannan suka kyautata aikin su to waɗannan Allah ya ce to waɗannan su ake gafartawa fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai wato Allah subhanahu wataala zai gafarta musu ba zai kama su da laifin wannan kazafin da suka yi ba bayan sun tuba sannan zai ji kansu kuma daga lokacin sun zama mutanen kwarai to anan kamar yadda muka ce ayat ta kunshi hukunce-hukunce guda uku ta kunshi ayat da ta gabata ta kunshi hukunce-hukunce guda uku ta kunshi wa mai kazafi bulala ta kunshi kin karbar shaidarsa sannan abu na uku hukunta masa fasikanci cewa hukunta wato sifanta shi da fasikanci waɗannan hukunce-hukunce guda uku ayar da ta gabata ta kunsa to anan ubangiji subhanahu wataala ayar ta gaba yayi togaciya yace illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba to bil ijma'in malamai duka sun tafi akan cewa wannan togaciyar bata shafi hukuncin farko ba wannan togaciyar bata shafi hukuncin farko ba saboda hukuncin farko shi ne bulala saboda ka in dai mutum an same shi da laifin kazafi to ko da ya ce ya tuba matukar dai maganar ta zo gaban alkali ko shugaba wanda aka yi wa kazafin ya nemi a daukan masa a bi masa haƙƙinsa to wannan cewa ya tuba din ba zai hana a yi masa bulala ba saboda ka illal ladina tabu bata shafi bulalar da za a yi masa ba don haka wannan bil ijma malamai sun ijma'i akan wannan cewa duk wanda aka same shi da laifin har aka kai shi gaban shari'a ko gaban shugaba wanda zai yanke hukunci to koda ya ce ya tuba ba za a fasa yi masa bulala 80 ba saboda haka kaga togaciyar illal ladina tabu ba za ta yi masa amfani a nan ba, ba ta amfani wajen a fasa masa bulala ba. Sannan sun yi ijma'i akan cewa abu na ƙarshe, hukuma ta ƙarshe shine wa ulaika humul fasiqun, ita kuma wannan illal ladina tabu din zai masa amfani, wato zai masa amfani. Wa ulaika humul fasiqun, matukar ya tuba to shikenan ba za a ci gaba da kiran shi fasiki ba, cewa ya yi ba wani kasafi ba tare da hujja ba, wanda illal ladina tabu din za ta cece shi. Saboda haka kaga al-istisna anan ghayru amilin fi al-jumlati al-ula wa bil-ittifaq, sannan kuma amilun ne fi al-jumlati al-akhira bil-ittifaq. To gaciyar ba za ta yi aiki a jumlar farko ba, fajriduhum 80 jalda, sannan za ta yi aiki a jumlar karshe fa ulaika humul fasiqun, to sai a jumla ta tsakiya wala taqbalu lahum shahadatan abada, kada ku karbi shaidar su. To anan ne malamai suka yi sabani cewa to in mutum ya tuba za a karbi shaidar sa ko ku a'a, tunda Allah ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada, an yanke hukunci cewa shi da a karbi shaidar sa har abada. To anan ne aka samu sabani a gurin jumhurin malamai da dama daga cikin malamai suna cewa idan ya tuba to za a karbi shaidar sa, za a karbi shaidar sa, wannan togaciyar za ta yi aiki har akan wannan nabi din na tsakiyar wala taqbalu lahum shahadatan abada, suna cewa za a karbi shaidar sa. Wannan shine ra'ayin jumhurin malamai, mafiya yawan malamai akan wannan suke. Ar-Razi Ibn Atiyya ko kuma Ar-Razi sun jingina wannan zuwa ga mafi yawan sahabbai da tabi'ai, wannan shine zabin su cewa in mutum ya tuba to shikenan za a karbi shaidar sa, ba za a ce ba za a karbi shaidar sa ba. Wannan shine ra'ayin Malikiyya da Shafi'iyya da Hanabila, ra'ayin Malikiyya da Shafi'iyya da Hanabila. Daga cikin fuqaha akwai Ash-Sha'bi, Az-Zuhri, Abu Zinad, Shafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr da Abu Ubaid, shine maganar Umar ibn al-Khattab daga cikin sahabbai, da Abdullahi dan Abbas da Ata, wato in makarantarsa Ata da Mujahid da Tawus, duk suna kan wannan ra'ayin cewa idan mutum ya yi kazafi kuma ya tuba to ba za a daina karɓar shaidar sa ba, wato illal ladina tabu za ta yi aiki akan duka waɗancan abubuwa uku da aka ambata, aljaldu da raddu shahada da kuma alhukmu bil fisq, duk za a yi, za su yi aiki anan. Al-Ahnaf, mazhabar Abu Hanifa, su suna ganin togaciyar za ta yi aiki ne kawai akan na ƙarshe, shi ne wa ulaika humul fasiqun, idan mutum ya yi ma wani ƙazafi to dole za a yi masa bulala 80 ɗin nan, sannan kuma za a sake karɓar shaidar sa ba, sai dai in ya tuba kuma wannan fasikanci ba za a ci gaba da kiran shi fasiki ba, ya dawo adali amma kuma za a karɓi shaidar sa ba. Wannan shi ne ra'ayin Abu Hanifa. Abin da ya sa suka yi saɓani shi ne al-istisna, idan ya zo ba'da al-jumal al-muta'atifat ko ba'da al-mufradat, an kawo wasu jumloli da aka yi adafin wata akan ɗaya to sai aka yi togaciya daga ƙarshe, to wannan togaciyar za ta shafi duka jumlolin da suka wuce ko ku a'a iya jumlar ƙarshe kawai za ta shafa, wanda togaciyar ta zo istisna'i ya zo bayanta. To wannan saɓani da suka yi wajen tantance wannan ƙa'idar shi ya jawo aka samu wannan saɓani. Za mu ga Alƙur'ani akwai wannan, akwai wannan, akwai inda istisna'i wato togaciyar takan shafi duka hukunce-hukuncen da aka ambata a baya, takan yi aiki a kansu duka. Akwai inda kuma togaciyar takan yi aiki ne akan jumlar ƙarshe kaɗai, kamar inda Allah subhanahu wataala ya yi maganar إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أنا أبنجي سبحانه وتعالى يا أم بتشيه كنش وأن دعك سامو سنة محاربة، محاربة الله ورسوله وتسنى فشي دمكاميكو سنة كدنابي أكا ساميس دوان الليفي الله شيء an yuqattalu ko dai a kashe su au yusallabu ko a gicce su au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannayen su da kafafuwan su a tarnaki au yunfaw min al-ard ko kuma a kore su ma'ana a je a tsare su ko a raba su da garin gaba daya. Kaga waɗannan hukunce-hukunce ne duka Allah ya faɗa ga wanda aka samu suna fashi suna hiraba. To ƙarshe sai Allah ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alayhi, sai dai waɗanda suka tuba tun gabanin a kama su fa'lamu anna Allah ghafurur rahim, to ku sani Allah mai gafara ne mai jin kai. To shin kun ga anan bil ittifaq, to duk wanda aka samu ya tuba kafin a kama shi, to wadancan ahkamul hiraba din ba za a yi masa ba, ba za a abin nan ba za a kashe shi ba, ba za a yi salbin sa ba, ba za a yi qat'ul aidi din sa min khilaf ba, ba za a kuma kore shi ba. Waɗannan duka hukunce-hukuncen wannan togaciyar ta shafe su gaba ɗaya. Amma akwai inda togaciyar takan shafi hukuncin ƙarshe ne kaɗai, kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Kaga wa fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci hukuncin wanda yayi kisan kuskure, wanda yayi kisan kuskure Allah ce ya yanta baiwa, sannan kuma da bayar da diya zuwa ga ahalin wanda aka kashe, sai Allah ya togaciya ce illa an yasaddaqu, sai dai in sun bari sadaka, sai dai in sun bari sadaka. To wanda illa an yasaddaqu bil ittifaq, cewa ana nufin diya din, amma ba tahriru raqaba ba, ba za su ce sun yafe masa yanta baiwa ba, don wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala. Amma tahriru abin nan diyatun musallama din za su iya cewa sun yafe masa diyar. To kaga wannan togaciyar illa an yasaddaqu tana gasgata ne kadai akan hukuncin da yazo na ƙarshe, shine wajiyatun musallamatun ila ahli. To kaga an samu wannan, an samu wannan. To anan shine suka yi sabani cewa to za a karbi tuban sa, wato za a karbi in ya tuba, an karbi tuban sa, za a karbi shaidar sa ko ba za a karba ba. Diyawa diyawa daga cikin malamai suna cewa in ya tuba to komai da komai ma zai zama ya dawo daidai wa daida, abin da ba za a yi masa bashi ne, ba za a yafe masa bashi ne bulala, amma abin da ya shafi shahadar sa, shaidar sa za a karba, sannan kuma ba za a yi masa hukunci da fasikanci ba. Wannan shine ra'ayin jumhur, sabanin ra'ayin ahnaf, wadanda suke ganin cewa in ya riga ya abin da, saboda Allah subhanahu wataala ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada, saboda ubangiji ya ce abadan, har abada ba za ku karbi shaidar su ba. Abin da yasa su malami suke cewa za a karbi shaidar sa, za a karbi shaidar sa, saboda suka ce to ko shi wanda ya zina ba wanda ya jefo ne da zina ba, ko shi mazinacin in ya ce ya tuba, ya taba yin laifin kuma aka same shi, ko aka yi masa haddi ma na bulala, ai ko shi za a karbi shaidar sa. To ballantana wanda ba shi ne ya lalata ba, shi ne ya jefo ne da laifin. Sannan kuma kafiri idan kafiri yau ya tuba ya zama musulmi, ai za a karbi shaidar sa, in yana kafiri ba za a karba ba, amma in ya tuba ya ce ya tuba za a karbi shaidar sa. To idan ya zanto kafirci, wanda shi ne mafi girman laifi da babu laifin da ya kai shi, ana iya karɓar shaidar wanda da yake kafiri daga baya tuba ya karɓi musulunci. To ina ga wanda ya yi laifin da bai kai wannan ba. Sauraka min babi aula, suka ce wancan la taqbalu lahum shahadatan abada, ai ma dama qazifan wa lam yatub, ana nufin matukar yana nan bai tuba ba, ka a ƙara karɓar shaidar sa, amma ba suna nufin ba yana nufin iya tuba ba. Kama a ce ba za a karɓi shaidar kafiri ba abadan, la taqbalu shahadatul kafiri abadan, ko la taqbalu shahadatul kafiri abadan, ana nufin ma dama kafiran, amma in ya riga ya musulunta to wannan sifar ai ta riga ta rabu da shi. To saboda haka kalmar abadan ba za ta hana a karɓi tuban sa ba, matukar ya tuba, kuma tuban nashi ya zama na gaskiya. Wannan shine abin da yake mafi rinjaye cikin maganganun malamai, cewa za a karɓi komai nashi, kawai abin da tuban ba zai masa amfani ba shine bulala. Bulalar nan wannan ko ya tuba sai an masa ita, ko ya tuba sai an masa ita. To ta yaya tuban nasa zai kasance, ta yaya tuban sa za su kasance? A nan akwai kauli guda biyu, shi ma mun ji zai tuba, to amma ya za a karɓi, ya tuban nashi zai kasance? Wasu daga cikin malamai suka ce tuban sa sai ya fito ya ƙaryata kansa, yadda ya fito ya yi mata sharri, ya jefe ta da wani abin da ba ya da shaida a kai, to sai ya fito kuma ya yi cewa abin da ya faɗa a kanta ƙarya ne. Wato idan social media ya je ya shiga ya yi wa kansa bidiyo ya yaɗa, to sai an ƙara zuwa ya dalla wa kansa abin da ya ce ya yi kaza kaza ƙarya ne, in rediyo ne in ma ina ne, sai dai ya bayyana, saboda abin da ya jefe ta da shi ya yi yawo ya shiga ko ina, to ya kamata ƙaryata kansa ɗin ma ya bayyana a fili. to wannan wasu daga cikin malamai sun tafi akan haka az-Zuhri ya rawaito daga malamin sa Sa'id ibn al-Musayyab cewa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka yi al-Mughira ibn Shu'ba kazafi Abu Bakra Rufai ibn al-Harith da Shibl ibn Ma'bad da dan uwansa Nafi ibn al-Harith da Ziyad lokacin da aka zo aka ce su kawo shaida aka samu shaidu uku amma shi Ziyad ittarab sai ya zamana ya yi rawa wajen ba da shaida to sai na Umar sai musu bulala su waɗannan guda uku sai aka yi musu bulala a har shi Ziyad sai aka yi musu bulala abin nan bulalar kazafi to sai sai na Umar ya ce to ku ƙaryata kanku kun ƙaryata kanku shikenan sai a karɓi shaidarku sai a karɓi shaidarku to sauran suka yadda suka ce to sun faɗi ƙarya shi Abu Bakra ya ce shi ya gani da idansa ba zai ce ƙarya ba ne saboda haka shi ba zai ƙaryata kansa ba to sai sayyidina Umar ya ce to ni ba zan ƙara karɓi shaidarka ba shi ya sa duk lokacin da wasu suka zo suka ce zo ya ba da shaida sai ya ce a ai an ce ni fasiki ne ku tafi ku je ku nemi wasu ni ba zan ba da shaida ba to wasu suna hujja da cewa wannan shine hanyar da zai tuba din ya fito ya ƙaryata kansa ya tabbatar wa da jama'a cewa abin da ya faɗa ƙarya ne wanda ya faɗi ya jefi wani da irin wannan laifin ba dole ne ya zama maƙaryaci ba cewa idansa bai gani ba tana yi idansa ya gani amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika inda Allah humul kathibun a gurin Allah maƙaryata ne saboda abin da suka faɗa ana buƙatar sai sun kawo shaidu a kansa su kuma nan suna buƙatar mutane su gazgata su akan abin da suka faɗa ba tare da shaidu ba su kuma Allah ya hana mutane su yarda da abin da suka faɗa sai da shaidu saboda haka wannan shine zamanto wasu maƙaryatan ba wai yana nufin cewa ba su gani da idansu ba tana yi wa abin da ya faɗa ɗin ya gani amma kasancewar bai zo da abin da Allah ya ce sai ya kawo shi sannan a karɓi maganarsa ba to nan ne shine ma'anar fa ulaika inda Allah humul kazibun ina je in muka zo tafsirin ayat za mu ƙara bayani insha Allah to wasu daga cikin malamai sun ce dole sai ya ƙaryata kansa kamar Tawus Ata da Sa'id ibn al-Musayyib da Sha'bi da al-Imam az-Zuhri yana cewa huwa wallahi sunna wanda ita ce sunna fahfazuhu ku kiyaye wannan saboda ka duk wanda aka samu sai yayi wannan sannan ya karbi a karbi tubansa wannan shine zabin as-Sam'ani da al-Qurtubi da as-Sa'di daga cikin malaman tafsiri kuma wanda ita ce mazhabar Shafi'iyya da Hanabila akwai kuma masu cewa tubansa kamar kowane irin tuba ne ba lallai sai ya fito ya ƙaryata kansa ba ya tuba tsakaninsa da Allah kan abin da yawa wani na kazafi ya istighfari ya nemi gafarar Allah ya alkawarin ba zai sake ba in ya haka shikenan ya tuba ba sharadi bane sai ya fito ya kururuta kansa ya bayyana kansa cewa a'a ya taɓa yi wani kazafi kuma ga abin da ya ce amma ya janye kuma ƙarya yake suka ce ba dole bane abin da yake bukata kawai shine tsakaninsa da Allah ya tuba ya istighfari wannan shine zabin Ibnu Jarir At-Tabari Sheikhul Mufassirin da Ibnu Juzai shine zabin Imam Ash-Shawkani a tafsirin sa da kuma Ibnu Ashur a cikin tafsirin sa At-Tahrir wa At-Tanwir wannan kuma shine mazhabin Imam Malik cewa ba sharadi bane ga wanda zai tuba daga kazafi sai ya ƙaryata kansa ba sharadi bane suka ce saboda zai iya yiwa gaskiya ya faɗa zai iya yiwa abin da ya faɗa ɗin tun farko gaskiya ne amma saboda ba ya da shaida shi ya sa har aka kama shi da laifin aka yi masa bulala saboda bai zo da shaida ba sun balam ya tubi arba'at shuhada bai zo da shaidu ba amma ba wai yana nufin ƙarya yake ba saboda haka tunda kawai kasa shaidu ya kawo bai kamata a ce masa dole sai ya ƙaryata kansa ba to kuma shi haddi afuwa abin nan haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala shi haddin kazafi haƙƙi ne na Allah koko haƙƙi ne ɗan adam koko duka biyu wasu daga cikin malamai suna ganin cewa shi haddin kazafi haƙƙi ne na Allah kaga in haƙƙi ne na Allah babu wani wanda zai iya cewa yayi afuwa a kansa in haƙƙi ne na Allah to babu wanda zai iya bugar kirji ya ce ya yafe ma wanda aka samu da wannan laifin ba sai an masa haddi ba in kuma haƙƙi ne na shi wanda aka yi wa laifi kaga yana da dama ya ce ya yafi kuma a fasa yin haddin to wanda suka ce haƙƙi ne na Allah kamar Abu Hanifa da almajiransa su ce haƙƙi ne na Allah kamar sauran hudud saboda haka kaga ba wanda zai iya cewa ya yafe koda shi wanda aka yi wa laifin matukar dai abin ya riga ya taso magana ta taso an kama shi da laifin to ba kuma wanda ya sai janye wanda hukunci amma jumhurin malamai sun saba ma wannan magana ta Abu Hanifa suna ganin cewa shi wanda abin ya safa yana iya yin afuwa shi wanda abin ya shafa yana yin afuwa yana iya yin afuwa kuma wani lokaci ma shi kansa yin afuwar za ta fi zaman masarufin asiri za ta fi zaman masarufin asiri domin rashin yin afuwar zai sa labarin ya ya fantsama yawa tunda har haka ce za a kira wani a masa haddi cewa gashi an kama shi yayi mawane wane kazafi mai yace kaza 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 ya faɗa akan sa to labarin kuma zai ta yaduwa kuma lokacin da aka zo tsayar da haddi labarin zai ƙara fitowa to in wani bai gaskata ba wani zai gaskata in wani bai gaskata ba saboda mutumin an masa haddi wani zai gaskata to wani zai iya cewa ni ina ganin rufin asirina a bar wannan magana haddin ya janye maganar saboda haka malamai suka ce to kaga in haka ne yana da damar ya ce ayi masa afuwa to wannan kuma shine tace magana mafi rajihi cewa shi kazafi haƙƙin wanda aka yi wa kazafin ne kuma haddin ba zai zama ya tabbata ba ko ya zama wajibi sai idan shi wanda aka yi wa kazafin ya nemi a bi masa haƙƙinsa idan ba bai nemi a bi masa haƙƙinsa ba wani kawai ba zai wuce gaba ba ya ce ai wani ya yi ma wani kazafi mu mun tsaya za mu nemi masa haƙƙinsa a'a sai in shi ya nema to in kuma shi ya nema maganar ta je gaban shugaba in ta je gaban shugaba ko ta je gaban abin alƙali to kuma ba maganar ya dawo ya janye shi haddi in aka kai shi gaban shugaba to ba maganar kuma a dawo a janye to wannan ita ce magana wacce ke mafi abin nan sannan kuma matsala ta ƙarshe shi ne daga wanda za mu fahimci cewa wanda ya yi ma wani giba ya yi ma wani ya yi masa gulma baya nan ya faffaɗi wasu maganganu marasa daɗi a kansa to zai iya cewa ya tuba Allah ya yafe masa duk zai shiga cikin wani illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim zai iya neman Allah ya gafarta masa sai dai wato idan ya bata shi a wani guri to je gurin da ya bata shi ya gyara shi inda ya faɗi maganganu marasa kyau a kansa to ya faɗi masu kyau a kansa don a gane cewa waccan maganganu da ya faɗa ba haka suke ba amma idan bai gaya wa shi mutumin ba fuska da fuska ya gaya masa ba to ba sharaɗi ba ne sai ya je ya neme shi ya ce na ce kaza 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 a kanka ba sharaɗi ba ne don wasu suna cewa in kai ma wani giba to in kana son Allah ya yafe maka sai ka je ka same shi shi wannan da kai wa giban ka gaya masa ka zana masa duk abubuwan da ka faɗa a kansa ka ce kwanaki muna zaune da abokaina na gaggaya musu magana na ce kai mutumin banza ne ba ka da mutunci kana cutar jama'a kana kaza duk ya ta gaya masa ka san ai wani kafin ma ya gama ya kai masa naushi kuma maganar ya yafe masa ba ta so ba to saboda haka in har ba a fuskarsa ba inda da shi ne suka yi maganganun ko a gabansa ya ji maganganun to yana iya komawa da gaba ya ce da Allah ka yafe min maganganun nan da ya yi a kan ka gaza kaza kaza da Allah ka yafe min amma ba haka ba to ba sharaɗi ba ne sai ya je ya tare shi fuska da fuska ya sake maimaita masa in ya tuba shi kenan wannan tuban insha Allahu ta isa sai dai idan ya je gurare daban-daban da ya zauna ya ɓata shi to ya ƙoƙari cikin dabara ya kuma zuwa ya gyara shi a gurinsu ina ga da wannan ne ya kamata mu gintse tafsirin ayoyinmu na wannan ranar kuma wanda ita ce a ayar ƙarshe da za mu fassara a wannan majalisi namu mai albarka muna yi wa Allah subhanahu wataala kowa mai komai godiya da ya raya mu ya ba mu lafiya ya ba mu iko har muka samu halartar irin wannan rana ta 27 ga wannan wata cikin ƙoshin lafiya Allah subhanahu wataala muna masa godiya a cikin wannan majalisi mun samu mun fassara ayoyi cikin suratul mu'minun tun daga aya ta 68 har zuwa ƙarshen surar aya ta 118 wato aya 51 sannan kuma a cikin suratul nur muka samu fassara aya 5 kaga in ka hada jumillar ayoyin da muka samu fassarawa a cikin waɗannan kwanaki 27 ayoyi 56 walillahi alhamd. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala akan wannan baiwa da ya bamu, hakanan kuma muna godiya ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan tafsiri yayiwu, tun daga kan ita kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta abinan reshen abinan Bauchi local government, da tun daga kan shugaba na gaba daya, shugaban jihar gaba daya shi Professor Zubairu Madaki, da kuma shi shugaban izalatul bid'a reshen Bauchi local government shine Alhaji Abdul Qadir mijin yawa, da kuma sauran yan committee na tafsiri karkashin jagorancin shi mai girma Sardaunan Misau Alhaji Iliyasu, da waɗanda suke karkashin wannan committee na tafsiri, hakanan da limamin gwallaga shi Sheikh Suleiman Yusuf Bashir, da kuma ainihin sauran yan committee wannan masallaci waɗanda suka taimaka wajen ganin cewa wannan tafsiri ya samu tabbata kuma an yi shi an gama lafiya. Muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi, kamar yadda muke addu'a ita kanta kungiyar Izala ta ƙasa wadda ba ta ƙasa a gwiwa wajen ƙara ƙarfafar dukkan malamai waɗanda suke gudanar da tafsiri a ko'ina a faɗin ƙasar Najeriya har ma da ƙasashen maƙota. Muna musu godiya, Allah subhanahu wataala ya sa musu a cikin mizani ƙarƙashin jagorancin shi Sheikh Abdullahi Balalau, Allah ya ƙara masa lafiya. Hakanan muna godiya ta musamman ga ita gwamnatin jihar Bauchi wanda da sahalewarsu da taimakonsu irin waɗannan garatuttuka suke gudana a cikin wannan gari na Bauchi, ba nan masallacin gwallaga ba ma a sauran masallatai da ake yi a cikin wannan jiha duka. Muna musu godiya, Allah subhanahu wataala ya dafa musu, Allah subhanahu wataala ya wuce musu gaba a cikin lamuransu. Hakanan kuma muna godiya ga masarautar Bauchi, wanda a koyaushe suna ƙara mana ƙarfin gwiwa da shi mai martaba, da kuma sauran 'yan majalisar sarki waɗanda muke tare da sunan kamar shi mai girma marafa, wanda koyaushe muna tare da shi nan, kuma yaushe shi yake wakiltar sarki a wannan rufe karatu namu. Muna ma wannan masarauta addu'a, Allah subhanahu wataala ya ƙara mata daraja, ya ƙara mata ɗaukaka, Allah subhanahu wataala ya wuce musu gaba a cikin ayyukansu da suke yi, Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. Kamar yadda muke miƙa godiya har ila yau ga jami'an tsaro da duka nau'ikan jami'an tsaro, tun daga 'yan sanda, DSS da civil defense, wanda koyaushe suke cikin ba da kariya ga rayukan mutane da kuma ababen hawansu, waɗanda koyaushe suna tare da mu a nan, waɗanda muka sani da waɗanda ba mu san su ba. Muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi, kuma ya musu jagoranci cikin aikinsu. Hakanan 'yan agajinmu na Izala wanda su ma tun da aka fara tafsirin nan suke tsaye wajen ganin cewa sun gyara ainihin guri da kuma yadda za a aje abun hawa da yadda za a shigo da yadda za a fita, Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. Hakanan waɗanda suke masu yaɗa waɗannan karatuttuka ta kafofi daban-daban na yaɗa karatu, waɗanda wannan karan mun ga da dama daga cikin waɗannan kafofi sun yaɗa karatuttukanmu, musamman wannan majalisi namu da kuma waɗanda suka ɗauki nauyin ɗaukan karatuttukan da yaɗa su a ko'ina. Na farko akwai waɗanda suka kula da shafinmu na Facebook da shafin gwallaga, waɗanda sun yi aiki ƙwarai da gaske da sauran shafuka wanda wataƙila ba wasu ban san su ba, muna musu godiya. Akwai Sunna TV wacce take uwa maba da mama, da koyaushe suna sa karatun, ranar aka gama karatun ranar ake sa karatun, Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi ƙarƙashin jagorancin shi da babban darakta Dr. Ibrahim Dasina, Allah ya ƙara masa lafiya. Akwai NTA Kano wanda Shenzhen Global Company suka ɗauki nauyin sawa, sannan akwai Tauraruwa TV wanda Sufaye General Enterprises suka ɗauki nauyin sawa, akwai kuma Africa TV 3 wanda Shenzhen Global suka dauki nauyin sawa da kuma Sunna TV Kano wanda suka dauki nauyin sawa da kansu sannan kuma akwai Aminci FM wanda Alhaji Kabiru Hassan Sugungum da kuma Sautul Haq suka dauki nauyin sawa haka nan akwai garanti wanda TM Yola Charitable Foundation suke daukar nauyi haka nan akwai Freedom FM wanda JS Sheshe Enterprises suma suka dauki nauyi akwai Rahma FM wanda Sautul Haq suka dauki nauyi akwai Freedom wanda Honorable Dalla Mihayo ya dauki nauyi haka nan akwai Pyramid FM wanda shi ma Sautul Haq ne suka dauki nauyi akwai Express wanda Sufaye General Enterprises suka dauki nauyi akwai Aminci FM wanda Sautul Haq su suka dauki nauyi akwai Express har ila yau wanda Honorable Dalla Mihayo sakataren ilimi na namu na Abuja na tarayya ya dauki nauyi akwai garanti FM wanda su ma Shenzhen Global Company su suka dauki nauyi akwai kuma S Radio da ke nan Kano wanda Sautul Haq su suka dauki nauyi haka nan akwai Dali FM wanda JS Sheshe Enterprises su suka dauki nauyi haka nan akwai Hikima FM wanda Alhaji Sani Kalam Wahid ya dauki nauyi haka nan akwai Muhasa ita ma a nan Kano wanda Ganduja Foundation ne suka dauki nauyi akwai Dali FM wanda A&A Kantin Kwari Market suka dauki nauyi a nan Bauchi muna da Albarka FM muna da Globe FM wanda Wunti Alul Khairi Foundation suka dauki nauyi sannan muna da BRC Toro da kuma BRC Azare da BRC Alkaleri da BRC Ningi da kuma ATAP ATAP ko to da ATAP wanda duka waɗannan gidajen radio ko kafofin watsa labarai guda biyar sanata Shehu Buba shi ya dauki nauyin wannan karatuttuka haka nan akwai BRC Toro har ila yau wanda iyalin marigayi Alhaji Adamu Garkuwa su suke daukar nauyi akwai Radio Jigawa wanda suke daukar nauyi da kansu akwai Jewel Gombe wanda su ma suke daukar nauyin karatun akwai garkuwa FM Sokoto wanda Alhaji Ali Umar Sokoto yake daukar nauyi akwai Vision FM Kebbi wanda Horizon Construction Company suke daukar nauyi akwai Ahmed Forces FM Armed Forces FM na ta Abuja wanda engineer Abdullahi Siraj Bauchi yake daukar nauyi akwai Kun FM a Zaria wanda Al-Hawariyun suke daukar nauyi sannan akwai Unity FM Jos wanda Ibzar Charity Foundation suke daukar nauyi akwai Al-Ansar FM Maiduguri wanda engineer Malam Kari yake daukar nauyi sannan akwai Radio Ama Maradi da kuma Radio Nagarta Maradi da Radio Amfani Maradi wanda su ma wasu bayin Allah ne suke daukar nauyi sannan akwai Zamzam FM a Tasawa ita ma a Niger wanda Alhaji Rabi Tasawa yake daukar nauyi duka waɗannan muna musu addu'a Allah subhanahu wataala ya karbi wannan kyawawan ayyuka nasu ubangiji ya sa musu wannan aiki nasu cikin sadaka jariya Allah subhanahu wataala ya wakaka arzikin su ubangiji ya kara musu albarka da rayuwar su da abinda Allah ya ba su Allah subhanahu wataala ya sa musu a cikin mizanin su muna godiya ga dukkan ƴan uwa waɗanda suka ba mu gudunmawa akwai da dama daga cikin nan wanda suka ba da gudunmawa wajen ganin cewa wannan abu ya tafi daga cikin waɗanda za mu yi godiya akwai mai masaukinmu Alhaji Umaru Adamu Yamai wanda duk shekara yake ba mu masauki tare da baƙinmu da suke zuwa Allah ya saka masa da alkhairi ba za mu manta ba in ambaci waɗannan manya-manyan ɗalibai nawa kuma manya-manyan malamai a Bauchi da ƙasa baki ɗaya waɗanda har koyaushe in na zo wannan gari sukan ɗebe min kewa ba na jin cewa ina wani guri da ba kowa tare da ni suna tare da ni ko da yaushe Dr. Ibrahim Bisina Professor Mansur Yalwa da Dr. Usman Giyade da Sheikh Shaya Uyushau waɗannan kullum suna tare da ni suna kewaye da ni suna ɗaya mai binkewa in ina zaune da su zai ji kamar ka in bar garin Baucin ma kamar ma ka in koma in zauna nan tare da su. Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai ƴan uwa da yawa waɗanda suka taimaka suka kuma kyautata a cikin wannan ƴan kwanaki da muka yi a nan, ba za mu manta da su a cikin addu'o'inmu ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana irin wannan lokaci baɗin baɗaɗɗa insha Allah. Ina godiya gare ku gaba ɗaya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan fa ba aya bace, wace la shukr ala alwaji. Wace ba gaba godiya.
Ki wala ba kai karatu ko? Dan shi ku gani cewa a wannan wannan ji shi da wani ne ne da ni ko mai.
Da ka Umar ne kaji. To kaga na yi babban tuwa. Dr. Umar Dokaji su ne ma ɗalibai na asali, kuma yana tare da munan tinjiya yadda ya zo lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da shi lafiya. Masha Allah.
Bari in fara da kirawowa shugaban kwamitin tafsiri Alhaji Ahmad Ilyasu Sardaunan Misau, kuma shi ne kuma shugaban kwamitin wannan masallaci dama, don yin jawabin yaya aka gudanar da wannan tafsiri a matsayin sana jagoran wannan tafiya baki daya. Muna roƙa maka Allah subhanahu wataala a saka maka da alheri da irin hankuri da juriya da kake yi na jagorantar mu. Duk da cewa ba abin mamaki ba ne ba, ɗan shekara 70 in ya zamto da irin wannan hakuri. 70 da.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, Dr. Ibrahim Jisina, muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan lokaci. Muna ƙara masa godiya da ya bayo malam lafiya kowace shekara ba kakkautawa. Ba a taɓa samun wani abu da ya kawo tasgaro a cikin wannan tafiya. To malam Allah ƙara maka lafiya. Allah ƙara maka lafiya. Mu kuma muna matuƙan godiya a madadin kwamitin tafsiri da kuma madadin kwamitin masallacin nan wanda yake jagora. Saboda haka abinda nake so kawai in jawo hankalin al'umma a wannan karatu na bana shine annoba da ta taso a issue na social media. Social media dole mu yi hattara da abubuwan da ke faruwa. Bai kamata mu bar mutane suna cin mutuncin malamanmu na sunna ba akan kawai abin da bai kawo kai ya kawo ba. Wayannan malamai muna kishin su, addini yana kishin su, ayyukan da suke yi duk masu cece kuce a social media ƙarya suke yi ba gaskiya ba. Mutanen da suka tsaya akan kitabun sunna Qur'ani ne da hadisi, in sun faɗa sun faɗa, kuma babu wani jayayya. Yanzu kamar mutum yana bibiyar karatun shi professor ya san cewa iyakaci kawai ya faɗa ne, in ka bi kai ka sani, in baka bi ba ka yi wa kanka. Allah yana faɗa wa zakirin nan mata zakir lasta alaihim bi musaitir. Saboda haka in ka bi kai ka sani, a ƙarshe ya nuna cewa dukkan abubuwan mu a hannun sai yake shi Ubangiji, kuma hisabin kowa a hannun shi yake. In muka bibiyi karatun wani hudu da sha biyar na malam ya ishe mu wa'azi wallahi. Saboda haka shi yasa nake ce mutane kullum in suka zo suka zauna sauraron tafsirin malam su saurara da kunne na basira don za su amfana. Karatun sha hudu da sha biyar wanda bai fahimci abin da nake faɗa ba, don Allah ya bi abinda aka tuttura mana social media. Allah ya saka musu da alheri. Kuma shi Malam Ibrahim Disi a rannan kamar yadda malam ya faɗa, har nan tafsiri yake wanzuwa kuma yana nan a social media saboda haka malai a cigaba kawai da fadan abinda Allah ya fada da matarsa shikenan mai da martani ba namu bane ba na daliban ilimi bane ba na kowa bane iyaka mu fada mutun ya bi shikenan bana shine kira nake a karshe malai na kara addu'a na kara addu'a dukkan wani harafi dukkan aya dukkan tarjuma dukkan tafsiri dukkan sharhi ka bayar a baya da wanda kake bayarwa yanzu da wanda zaka bayar a gaba Allah ya sa maka mizani Allah ya sa maka mizani kuma muna maka fatan alheri da aka kawo wannan karshen tafsiri da kai da iyalanka da ƴan uwa wanda suka ziyarce ka ziyarta na zumunci Allah mai da kuri da lafiya Allah mai da kuri da lafiya Allah hada mu baki insha Allah cikin nasara subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من سؤال علي جواب الحاج أحمد إلياس كينان سردونا مسو كما تيدك شموتن دا سكا جمع سكا رأيو أتشي سنة دو سنة سمرتك سو في الدبوكو دهالي دالدامان رأيو دا الله يمستن ألوكشن su ne ake ganin manya a gare amma waɗanda suke tare da sunna ɗan sunna ko kafar katako yau gashi malam yana cewa ya dala shekara 70 irin su Alhaji Sirajo Ibrahim kuna ganin yanda yake Allah shi kara masa lafiya irin su Marigayi Tukur Ahmad wanda na sani tun lokacin da ban kai shekara 20 ba na san sallar asubahi ma duk inda suka je a masallacin gwallaga suke yi ba masalloli biyar ba tun a lokacin da hijabi ma sai can da can inda hijabi mai suka kasa ne ake sanyawa a garin nan saboda haka bayan muna roƙon Allah ya tabbatar da su ya kuma kashe su akan wannan hanya amin ya Allah zamu nemi kalmomin albarka da atofa na mai martaba sarkin Bauchi sarkin yakin daular Usmaniya wanda tsohon garan kadin jihar Bauchi kuma marafan Bauchi a kadi Abdullahi Marafa ke wakilta saboda haka a madadin mai martaba mai girma kadi kujeranka tana jiranka dan ta kalkare
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu amma ba'da ƴan uwa musulmai barkanku da wannan ibada da muke ciki ubangiji Allah ya karbi ibadan mu Allah ya amsa addu'o'in mu mai martaba ya sami gayyata na rufe wannan tafsiri na bana na shekara 1446 wanda ake gudanarwa a wannan masallaci karkashin jagorancin shi Professor Muhammad Sani Umar Rijal Lebo Sheikh al-Shuyukh amma saboda hidima da suka sha kansa bai samu iso ba da kansa ba ya aike ni na zo in ce in halarta tare da sakonsa kamar haka na farko barawar haka da wani dattijo muka yi gudanarwa wanda shekara da shekaru da shi ake yi ya gudanar da rayuwarsa da lokacinsa wajen ganin cewa komai ya tafi yadda ya kamata mai hidima wa addini wanda har zuwa ƙarshen rayuwarsa yana cikin irin wannan hidima ne wanda bana Allah bai kaddare za mu yi da shi ba shine imam na wannan masallaci Sheikh Ibrahim Idris Allah ya gafarta masa Allah ya rahamshe sa Allah ya sa an tafi a sa'a ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabun muajjala wa ajinsa ne shiga muna masa addu'an ubangiji Allah ya sa ya huta na biyu mai martaba ya ce a shaidawa shi malam ya wuce bako a yanzu malam ya zama dan gida in akwai gado da ake rabawa a nan Bauchi malam shi ma yana da nasa kaso saboda me saboda akwai kauna akwai so akwai nau'o'i na dangogi na nasaba da yawa da mu da shi ko kya misali yau malam yana gudanar da tafsiri a wannan masallaci shekara ɗaya 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 goma sha hudu. Shekara goma sha hudu ba ƙaramin lokaci ne ba, a kuma duk wannan tsawon lokaci a kowane wata na Ramadan yana samun kaca kam ya taso daga inda yake da iyalansa ya zo ya zauna da mu na tsawon kwana 27 ko 28. In ka yi sau ɗin 14 da kwana 28 na wa'annan watanni, za ka samu kwanaki wajen 400 ne. Mutumin da duk ya zo ya samu shekara ya kwana 400 a gare ku tare da ku, yana ta ɗan faɗakar da ku, ai ya wuce ɗan gida, kuma a ce uban gida ne. Abin sha'awa malam ya gudanar da tafasir nasa wanda muka yi sha'awa, yana amfani da udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Abin sha'awa ne kwarai da gaske wanda muke jin daɗi da kuma irin darussan da muka koya kai. Malam ba abinda za mu ce masa jazakallahu bi khairil jaza, Allah ya saka maka da mafificin alheri. Muna kuma godiya da jinjina wa shi bai ja masa baki Mala Abubakar Rariya, hatta shi ma wanda yake gudanar da tafsiri a wannan masallaci na asuba, Malam Suleiman Babangida, tare da mai ja masa baki Malam Adam. Allah ya saka musu da alheri. Mai martaba ya ce ba zai ƙarasa wannan jawabi ba sai tare da godiya wa kwamitin gudanar da shirye-shiryen wannan tafsiri, ƙarƙashin jagorancin shi Alhaji Dr. Ilyasu Amir Sardaunan Misau. Ni kaina na shaida ina ganin irin yadda yake ɗawainiya, har ma wani lokacin yakan rasa sauraron irin tafsir da malam yake yi, saboda ya ga cewa kowa ya samu irin abin da ya kamata ya samu. Wannan abubuwa alhamdulillah sai mu ce Allah ya saka musu da alheri. Jama'a da suka ba da haɗin kai, wanda in mun zo muna ganin tafsirin wato a nan kamar juma'a ne an kafe ta waje, kuma sai ga jama'an wajen ma har sun fita cikin, amma haka za a zo a yi zaman a saurari tafsirin a tashi ba tare da allura ko tsintsiya ta salwanta ba. Wannan ya nuna irin kyakkyawan haɗin kai da aka samu tare da su 'yan agaji da shauran 'yan midiya, musamman tashar nan na Sunna TV. Allah ya saka musu da alheri, kuma Allah ya ba su ƙarfin ci gaba da guya ga ƙarfin guyen ci gaba da taimakawa addinin musulunci. A ƙarshen ƙarshe, mai martaba yana kira da cewa yana bukatar lalle waɗannan abubuwa da muka koya na darasu na azumi, tausayi, taimako, jin kai, taimakon juna da juriya, ya kamata kar ya tsaya kawai a wannan wata, ya kamata mu ci gaba da shi. Halaye ne da ya kamata da muka koya daga darussan da ya koyar mana, mu ci gaba da shi da ayyuka, mu yi aiki da shi a rayuwarmu har illa masha Allah har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Na ƙarshen ƙarshe kuma yana kira da a gudanar da addu'o'i mu wannan ƙasa tamu da kuma shugabanninmu, saboda irin abubuwan da muke hange kamar za su taso ƙura. Allah dan su ne ya kawo musu daidaito, ya daidaita su, ya sa ƙasar nan ta samu lafiya da zama lafiya da kuma ƙaruwan arziki, saboda lokaci ya ƙure. A ƙarshe waɗannan su ne saƙon mai martaba tare da addu'an yadda malam ya zo lafiya, Allah ya maishe shi gida lafiya. Kuma yana addu'an Allah ya sa a yi bikin sallah lafiya. Azumi da muka yi Allah Ubangiji ya karɓa mana, addu'o'i da muka yi kuma Allah ya amsa mana. Da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hausawa suka ce daɗin dame laifin daɗi, likulli bidayatin nihaya. Wannan ita ce nihayar wannan shekarar, wato da malam da sauran duk waɗanda suke godiya wa mutane. Ina juya sai na ga mutane masu mahimmanci da duk ba a ambace su ba, saboda haka musamman waɗanda suka zo daga Kano, da manyan malamanku, da almajiranmu, da masu kuɗinku, duk muna muku barka da me, barka da zuwa. Kuma dai kun ga shaida ne cewa malam daren dam tafsiri ba mai farawa. Yanzu abin da ya rage mana kadai shine irin abin da ake samu a tarihi magabata, ka ga mutum ana jingina shi zuwa gari ne biyu, kamar ka ga an ce Ma'amar Ibn Rashid, sai a ce mai As-San'ani, amma ko mai Al-Basri. sadaka za mu nemo abin da za a jingina malam bayan an kara rijiyar lemo a kuma kara da me wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.